Manunia. Ashe dai har yanzu jam'iyyar APC din jihar Kano na da ja a kan zaben gwamnatin jihar Kano, ko da yake dai masana suna ganin akwai dalilan da ke sa a samu jinkirin ambata wanda aka zaba.
Da yargima da ƙarin aringizo da tarzoma ko menene, ko wani irin dalili ne in dai an soke to sai an sake zaɓe.
Idan yawan ƙuri'un mazaɓin da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na ɗaya da na biyu ba, to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba.
Tuni ma dai wani ɗan jaridan da lauya ne kuma yana fashin baƙi ke gaya wa duniya cewa ai sauke sabon salon siyasa a Najeriya yanzu ya soke sharɓar shababa.
Mun shigo wani ƙarni na siyasa wanda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas.
Shi kuwa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani guruntun gaya wa dukkan masu lunto da rumbarumbar murda murdiyar zabe yake cewa ai tun a duniya ma za su gane sun daba.
Kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kada kuri'a, kai a je a lalata wannan kuri'un da kai kuma ka dauka zaka je kai bacci lafiya. Ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah bane.
Waɗannan fa so mun ta muka tattatso cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa masu mulki cewa talaka fashi ya kamata a lallaba. Shiri na 110 cikin jerin shirin manuniyan da ke jawo hankalin masu sauraro akan matakan taso haƙoƙinsu a kowace gaba. Mai yiwa takun tashi dan taso haƙoƙin kuma ya sa wani ɗan jarida kuma lauya a Najeriya barista Muhammad Adamun da ya saba fashin baki gaya wa duniya cewa ai siyasar Najeriya ta riga ta sauya salote da waɗanda suke ganin sun gagari kundila yanzu su kansu an bi an tattaba.
A gaskiya kaman ta sauya zani zan ce, yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai. A da akwai waɗanda suke kirfa yanda suke so, sannan kuma duk yanda ta kaɗa ta raya za ka ga kusan a haka ɗin aka ƙare. To sai yanzu ga mu mun shigo wani ƙarni na siyasa wanda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas.
An samu ƙorafe-ƙorafe da tashe-tashen hankula da kuma siyan ƙuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni.
Ɗabi'a ce ta demokradiyya, duk da yake ta ɗan fi yin kanta a nan kuma a hankali in Allah yadda za a shawo kanta, to amma kuma ɗabi'a ce ta demokradiyya wadda ba yanda ka iya. Shi kanshi doka ko dokokin election na electoral act da guidelines da sauransu sun hasashe haka, sun hangi haka, kuma har akwai matakai da aka ɗauka na ƙarshe. Saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce daga 'yan tsaro dole su daɗa ya himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren waɗannan abubuwan, sannan kuma dole a jakunansu wasu kuma ma dole a hukunta su.
Shi kuwa lauyan da ke fashin baki a karkokin siyasar Najeriya barista mai nasar Kogo Ibrahim Umar gaya wa duniya yake dallan dalilan da suka sa akan ambata zaɓe a matsayin inconclusive, da ba a ambata wanda ya ci zaɓe ko da ko yana kan gaba.
Yawanci abin da ke faruwa ake ce zaɓe bai kammala ba shine idan aka gama zaɓe, aka gama lissafin alƙalin ma gaba ɗaya, to akwai lokaci da dama wanda yake za a ga an samu waɗansu zaɓuɓɓuka an so soke su, wala Allah saboda an yi faɗa ne, ko kuma wala Allah saboda an samu takaddun jihar ƙuri'a sun samu matsala. Ma'ana ana iya kasancewa da takaddun jihar ƙuri'a amma babu hoton ɗan takara ɗaya, ko babu alamar jam'iyya, ko kuma a samu wani ya zo ya sace na'urorin zaɓe, ko kuma a samu a yi faɗa a wuri. To waɗannan za a tattara dukkan lissafin waɗannan mazaɓuɗin, to sai a duba rata tsakanin wanda yake a gaba da wanda yake bi mishi, sai a kwatanta shi da yawan ƙuri'un waɗannan mazaɓu da aka soke. Idan yawan ƙuri'un mazaɓun da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na ɗaya da na biyu ba, to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba. Idan kuma aka kasance aka duba aka ga yawan ƙuri'un sun fi yawan giɓi da ke tsakanin na ɗaya da na biyu, wanda idan da za a kawo ƙuri'un nan a ba na biyu, to yawan shi na iya zuwa ya wuce na ɗaya, to a wannan lokacin ya zama wajibi sai a ce to an ɗage zaɓen, to shine za a ce inconclusive.
kuma dai ganin irin wannan gaba na adadin zaben da aka soke ya haura ainihin tazar da aka bayar sa jam'iyyar APC ta bakin mai ba ta tara karkokin shari'a a jihar Kanawa Barista Abdul Adamu Fage yace dole hukumar zabe ta leka jihar Kano don duba adadin ƙur'un da aka samu jakwaba
indai an taba hakkin wanda zai zabe to ziyayo zama lazim ya zama wajibi a sake zaben wannan wajen matsawar bambancin da shi wanda aka ce ya ci da wanda yake bi mai baya in aka sake zaben zai canja ba mamaki shi wanda yake bi mai bayan ya zama ya ci zabe da yargima da ƙarin arin gizo da tarzoma ko menene ko wani irin dalili ne indai an soke to sai an sake zabe
to yanzu me matsayar jam'iyyar APC misali
matsayar jam'iyyar APC tunda akwai rata ta 120 da wani abu sannan kuma inda aka samu wannan hatsaniyar da soke zaben da arin gizo sun kai daga bakin fa ita hukumar zabe da ta gabatar suka ce sun kai 270 da wani abu to kaga ya zama wajibi a sake zaben tunda bambancin tsakanin wanda aka ce ya ci zaben da wanda yake bi mai baya 120 da wani abu a doka ya zama wajibi gashi nan a manual din na election a guidelines na gudanar da zaben a dokar zabe ta ƙasa da shari'o'i ga sunan ba iyaka duk wannan shine
ashe dai sanata Bola Ahmed Tinubu da aka zaba a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado cikin jam'iyyar APC yana da dalilan da yasa shi ma ya sadada zuwa kotun da yace dole ne shi ma ya lababa domin kuwa lauyan da ke sharhi akan al'amuran siyasar Najeriya Barista Elsbra Bakar yace ai dole ne a baiwa Tinubu damar duba alƙaliman zaben kada a ƙarshe a harhaɗa alƙaliman kuma su zazzoba
to game da ko me yasa shi kuma Tinubu aka bashi wannan dama na yaje shi ma ya duba ya tabbatar da cewar waɗannan katunan zabe da aka yi amfani da su daidai ne wato alƙalin ana ce mishi Justice Ikek yace abin da yafi zama adalci tunda Atiku Abubakar da Peter Obi sun yi roko akan cewar a basu dama su bincika su tabbatar da cewar waɗannan takardun zabe da aka yi amfani da su takardu ne waɗanda na zahiri kuma su tabbatar da cewar abin da aka ayyana musu a matsayin su ne ƙuri'un su lalle abin a ce ya tabbata to tunda adalci ake son a yi to sai kotu ta ce a tsarin shari'a ya kamata shi ma a bashi dama ya lura da waɗannan takardu da ake bincikawa kar a zo a ce an ba bangare daya shi ba a bashi ba dalili kenan da wannan kotun ta bada dama ya tabbatar da shi ma ya duba saboda in yazo ba da kariya zai iya fadin dukkan wani zargi da za a yi akan waɗannan takardun
game da rinto da rimbarimba ko zure ko ko murdiyar zabe kuwa Shehu Malami Sheikh Yusuf Tijjani Guruntune ya tabbatar da duniya cewa duk waɗanda suka yi magudin zabe tun anan duniya sakamakon su zai zo kuma da hannunsu za su karba
wai a je a zauna da kai a wani daki ko a wajen wani meeting a shirye yayin za a murda kuri'un anguwa kaza ko yayin za a canza wallahi ka rubuta ka aje da kai da waɗanda kuka shirye wannan abun gaba da kiyayya za su zama su ne sanadiyar rashin jin daɗin rayuwarka har ka mutu su ma kai ne rashin jin daɗin rayuwarsu ba yadda za a yi waɗansu su shirye wani abu da zai cutar da bayin Allah wai kuma Allah ya bar su su tafi ai da su Fir'auna ma ba su tafi ba za a yi mabudin zabe ka ce banda kai kar ka yadda duk abin da za a baka wallahi sai ka biya kai ciko haba malam kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kada kuri'a kai a je a lalata wannan kuri'un da kai ko a canza wannan kuri'un da kai kuma ka dauka zaka je kai bacci lafiya ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah banta amma in ka san akwai Allah kuma ka yarda waɗannan da suka tsaya a ranan bayin Allah ne wallahi ka san Allah zai bi musu kadin su me yasa Allah yace na haramta maka kaina zalunci saboda duk wanda ya cuci wani sai ya kwata mishi wallahi hikul makaru sayyi'u illa bi ahli shi yasa duk wanda suka yi wannan badakalar gwamnatin na wucewa kuwa sai kaga a kwayin iduma ya zama abin tausayi
Dukkan iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafin mu da fiki ko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke duk da roman demokradiyyar da suke ganin suna warba domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 66 ne ga dukkanin masu muzuran matsayi mu da fiki kon su sallama daga kan kujerin da akan su ne suke ganin sun samu dama raba raba kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku su kaba kaba ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabata nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.